快点啊，看见苏大海呀，美酒。
快点啊，看见苏大海呀，美酒。
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu kuma da zaki saduwa a filin da rashin tayi filin da Nisalu Garba ke shiryawa nake kuma gabatar muku da shi daga nan birnin Washington DC makon jiya mun so maka muku firar da wakilin murar Amerika dake Abuja Nasiru Adamu El Hikaya yayi da masanin tattalin arziki Shehu Aliyu akan kasafin kudin da ya makara da watanni 6 ga yadda firar ta cigaba
kuma kuma baya kan yanayin lamura na majalisa akan kasafin wannan kasafi ko bin ce kasafin shi shugaba Buhari gwamnatin APC yakan zo ne da abin da ake kira zero budget shi wannan zero budget me zaka ce akan sa
to shi wannan kasafin kuɗi da ake ce masa zero based budget kasafin kuɗi ne wanda wani ba amurke ya kirkiro shi wanda ake ce masa Peter Pear shi kuma ya kirkiro wannan kasafin kuɗi ne domin kamfanin da yake ma aiki su samu riba domin su san kasuwancin da suke san kuma abin da mutane ke bukata su rinka kai musu a cikin kasuwa suna karban kudaden su domin su samu riba ingantacce yana haduwa da karantan yanayin kasuwa to shi wannan masani da ya kawo wannan budget yayi tasiri a ga kamfanoni wannan shine karin farko da Nigeria ta ce za ta dauki irin wannan tsari na zero based budget ko kuma sufulin kasafin kuɗi duk yanda aka kallace shi kasafin kuɗi ne wanda yake auna menene bukatun gwamnati kuɗin nawa take da shi a ƙasa sannan kuɗin zai isa a yi wani aiki sai a rinka yin aiki to amma abin da nake so mutane su fahimta da wannan kasafin kuɗi shine cewa ba wai fa ana nufin gwamnati ba ta da kuɗi ne gaba ɗayanta ba a'a kasafin kuɗi ne wanda za a tsara shi da tunanin cewa okay to bari mu tsara kasafin kuɗi ne wanda yake tafiya da bukatun da gwamnati take da shi na harkokin ci gaba da biyan albashi da kananan ayyuka da manyan ayyuka da biyan basussuka da kuma ciwo wasu basussuka
wato ma'ana dai wannan kasafin bashi da wata illa kuma ba wai ya nuna wannan Najeriya sam ba ta da kokobo a ƙasa bane
a'a tsari ne kawai na wato da yake bada wato abinda yake ce musu efficiency da kuma value for money wato tsari ne wanda yake ainihin tabbatar da ainihin bukatu gwamnati da kuma abin da take da shi da kuma abin da take tunanin za ta samu da abin da ta yi da kudinta to kullun a kaka wannan kasafin kudi yake tafiya wanda ba za a ga alfanin su take ba sai dai a ɗan lokaci mai tsawo in an dure yi kuma akan lokaci kuma musamman shi wannan irin tsarin kasafin kuɗi tsarin kasafi ne da yake tafiya da lokaci shi yasa dole a koma a gabatar da kasafin kuɗi kar a ga wai dan an sa kasafin kuɗi an sa hannu a watan June ma'aikatar kasafin kuɗi kafin ma August September a ce an yi wani kasafin kuɗin an dan yi gyare-gyare an maza-maza an mika ma majalisa ita ko majalisa tun kafin a mika kasafin kuɗin da hukumar da ke cire kasafin kuɗin da 'yan majalisun su rinka wato haɗuwa suna tattauna abubuwan da ake sawa a kasafin kuɗin a kwamiti da jami'an da ke kasafin kuɗin wanda idan ya tafi majalisa sun san abin da aka yi sun san abin da ake bukata sun san inda gwamnati ta dosa sannan kuma zai taimaka ma shi kanshi kasafin kuɗin wanda ainihin bukatun kasafin kuɗi shine a taimaki talakan ƙasa ya san amfanin gwamnati da harajin da yake biya
da wasu masu sauraro wata kila za mu so mu san idan asalin wannan kasafin ya faro ne ma daga wani kamfani ya zai iya dace da yanayin tsari irin na ƙasa wacce ba wai kamfani ba
ne to ai kaga kamar tsarin bin diddigin kuɗi ne wato accounting ai kamfanoni ne ke yi ga riba ga faduwa ga abin da aka siyar ga abin da ba a siyar ba to wannan tsari ainihin abin da yake ya taimaki kamfanin ne kuma yanzu duniya da gwamnati ta koma kamar kasuwa ne in ka kula duk gwamnatin da suke jari hujja ai abin da suke ake nufi da jari hujja shine wanda kudinka ya siya maka abin da zaka iya to a irin wannan tsarin kasafin kuɗi duk harajin da gwamnati take takama da shi da kuma inda take tunanin za ta ayo aro kudade sai kuma ta duba a ina da ina ne za ta yi amfani ma mutane domin an yi amfanin mutane ya taimaka ma rayuwarsu ya taimaka ma bunƙasar tattalin arzikinsu duk duniya kowace ƙasa tana buƙatar titi duk duniya kowace kasa tana buƙatan filayen jiragen sama, duk duniya kowace kasa tana neman jiragen kasa. To amma an yi ittifaki mutane ɗan kasuwa ba za su iya bada wannan ako take a lokaci ɗaya ba sai da sa hannun gwamnati, saboda haka gwamnati dole ta shigo da tsare-tsare. To wannan tsari na kasafin kuɗi, a cikin wannan tsari an aro yanda kamfani ne ya ginu ya samar da ya samu kudadensa, bayan kuma ya samu kudadensa sannan ya taimaka ma fadadan arziki na kamfanin. To kaga in an dauko shi an ara ma kasa, to za a yi amfani da wani bangare, akwai kuma bangaren da bayan da za a yi taimaki gwamnati sai an watsi da shi. Wannan bangaren shine duk gwamnati babban bukatu gwamnati ne samar da abubuwan more rayuwa ga waɗanda ke biyan haraji wanda suka zama ƴan ƙasa na gari. To waɗannan ya sha bamban da aikin da kamfani zai yana neman ƙazamiyar riba. To amma ita a gwamnatance duk tsarin da aka dauko, to an dauko tsari ne wanda mutane su bada gudunmuwansa, gwamnati ta bada gudunmuwansa, sannan kuma shi kanshi wannan tsari shi kuma ya bada gudunmuwa wajen tattala abin da ake samu.
Akwai wani bincike da tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci Nuhu Ribadu ya fitar, wanda ya nuna yadda kasafin kuɗi a wasu shekaru baya daɗewa. Kamar ya kawo misali a shekara ta 2003 kasafin ya kai wata hudu ne kawai aka ɗauka da kwana 21, sannan a 2004 kasafin ya ɗauki wata hudu ne, a 2005 kasafin ya ɗauki wata shida. Haka nan abun yi ta tafiya sai da ya zo wajajen 2013 ya ɗauki wata uku, a 2014 ya ɗauki wata biyar, a 2015 ya ɗauki wata hudu. Wato ma'ana abinda wannan yake nunawa wannan karon kusan an samu wata shida. Ya nuna kenan akwai takaddamar ƴan siyasa ko wasu hukumomi da ya kamata su yi wani abu wajen rage daɗewar da kasafin yake ba amince da shi ba.
Wato banda wato galibi abin da kan daɗar da irin waɗannan duk abin da ya sarƙaƙe siyasa ce kawai, kuma ita siyasar nan ƴan siyasa sai sun duba ƙasa, sun duba talakawa, sannan sun dubi tattalin arzikin ƙasan. Zan baka misali, akwai ta yaya za a ba da kasafin kuɗi a ce ya ɓata. Kaga wannan siyasa ce, abinda shugaban ƙasa ya ɗauka da hannunsa ya kai majalisa ya aje kuma ya ɓata. Haka kuma muka sake samun wani karatu na kasafin kuɗin a bana wanda ya sha bamban da wancan, wanda a ƙarshe kowa ya san abin da ya faru a kasafin kuɗin. To duka irin waɗannan ƙididdiga ne da kuma kulawa da manazarta ke yi game da kasafin kuɗi. Amma shi kasafin kuɗi yana da faɗin gaske, saboda in muna maganar kasafin kuɗi ko da yake muka ɗauki kasafin kuɗi ne na gwamnatin tarayya, wanda kuma kasafin kuɗi ya girmi haka. Akwai kasafin kuɗi na jihohi, wanda idan ka tattara gudunmuwar kasafin kuɗin jihohi a cikin Najeriya, wanda take jihohi 36 har da babban birnin tarayya, in ka hada kasafin kuɗin su sai ka ga cewa yana kankan da kasafin gwamnatin tarayya ita kadai, wanda kuma dukansu suna da wuri ɗaya suke samu kudaden da suke gudanar da wannan. Amma kowane kuma da irin nasa yanayin a wani kaulin shi sa idan za ka yi nazarin kasafin kuɗi wanda ya shafi ƙasa irin na Najeriya, to wani babban al'amari ne wanda yana da faɗin gaske, sai dai kowa ya ɗauki inda zai iya.
Wato yau ba za mu shigar da kai sharhi kan siyasa ba, sai dai kawai saboda matashiya ko waɗanda suke sharhi kamar wancan abin da na kawo ma da yake sa kasafin ba zai daɗe ba, majalisa a waɗancan shekarun tana magana da harshe ɗaya da sashin zattaswa. Amma wannan karon wannan sabuwar gwamnati ta canji, gwamnatin ya nuna takan ba wa kowane sashi dama ne ya yi aikinsa kawai. Wato ma'ana ɗau kasafin a miƙa ba tare da kuma an kira kowa, an bi sawu, an kira shugaban majalisar dattawa, an sha shayi da shi, an tattauna a yi abin nan zuwa lokaci kaza a rufe kaza ba. To wannan kenan. Wato yushewu abinda ya zama bambanci tsakanin kasafin kuɗin bara shekara ta 2016 da wannan shine jikaka dawo da ba a samu ba. So ɗaya kawai aka miƙo kasafin nan, lokacin ga ma shugaban kasa baya nan mukaddishin sa ya sanya hannu akai, kuma duk da babu shakka an kawo labarin majalisa akwai ma abin da kasafi da ta kara wa kanta, wato ba za a ci gaba dai ba abin da aka cusa ba. A ganin ka wannan ya nuna gwamnati ta ga kawai babu alheri ne na jikaka dawo yasa ta amince.
Wato kowane yanayi, shi sa na ce maka ana duba yanayi, yanayin kasa ita kanta da yanayin siyasa, domin shi kanshi kasafin kudin, yan siyasa suna siyasa da kasafin kudin ne. Saboda haka ba na so in shiga wannan gona, amma abin da yake zahiri na kasafin kudi shi ne cewa kowane irin rawa aka taka wajen gabatar da kasafin kudi, mu a tattalin arziki abu ɗaya muke da shi ne abin da aka rubuta na kasafin kudin da abin da za a yi na kasafin kudin. Kuma zan yi matashiya, shi wannan kasafin kudi da ƴan majalisa da shugaban kasa da duk wanda yake da hannu a cikinsa, ai talakawa ma suna da hannu, saboda su ne za a yi mu ayyukan, su ne suke da aiki, su suka fi aikin je kaka dawo. Amma abin da na fahimta da wannan majalisa da kuma abin da ake da kasafin kudi na wannan lokaci shine an samu wani irin yanayi ne wanda akai kururuwan canji, kuma canjin ya zo ma mutane da canje-canje. To waɗannan canje-canjen da aka samu shi yasa kasafin kudin shi ma yake samun waɗannan canje-canjen. Saboda misali, ai duk kasafin kudin da za a yi ma ƙasa ana yi ne domin ci gaba.
Madalla Malam Nasiru da Malam Shau Aliyu, za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ci gaba. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Solomon Abo da Chuba Hero Dudune da suka daidaita mana sauti, ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, da fatan a yi sallah lafiya.
Kuɗi a kashin su ta hanya mai kyau, kuɗi a su ta hanya mai kyau, kuɗi a kashin su ta hanya mai kyau.